Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya a birnin Kwanni a kasar Ghana. Ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballe ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau Lahadi 13 ga watan Janairu na shekarar 2019. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi, mu fara da kanin labarai.
Wannan rufe ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka din nan na lokaci mafi tsawo a tarihi ya shiga rana ta 23. Isra'ila ta ce ta kai hari kwanan nan kan wasu makaman Iran da ke Siriya. Har ila yau dai rundunar sojin Isra'ila ta ce ta gano tare kuma da lalata hanyar ƙarƙashin ƙasa mafi girma da ƙungiyar Hezbollah ta gina.
Kanin labaran kenan. Za ku ji cewa akalla mutane sama da 50 suka mutu sakamakon hadarin tankan man fetur a jihar Cross River lokacin da suke kwasar ganiman man fetur. Kowane irin matakai jama'a mataki jama'a ya kamata su dauka.
Mutane ya kamata su san cewa harka ta mai irin fetur ba abu ne da mutum zai yi wasa da shi ba, wanda ko da ganin kai yana faranya kamata ya ka tsere ka bar wurin ka sanar da jami'an tsaro da kuma jami'an.
Haka kuma za ku ji cewa yanzu haka babu wata sauranta baba a jihar Bauchi akan dan takarar gwamna a jam'iyyar APC yayin da shugaba Buhari ya daga hannun gwamna mai ci. Lamarin da wasu ke ganin tamkar shugaba Buhari yayi amai ya lashe ne. Muna tafe da cikakken rahoto. Sannan kuma muna tafe da shirin idan kwaya ta narke fa, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wannan rufe ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka na lokaci mafi tsawo a tarihi ya shiga rana ta 23 a yau dinan Lahadi. Jiya Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya yi wasu maganganu a kafar Twitter kan 'yan demokrat da shugabanninsu game da shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi da kuma shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer. Trump ya ce, ina nan a fadar White House ina jiran Chuck sarkin kuka da kuma Nancy su zo don mu fara taimaka ma ƙasarmu a kan iyaka da kuma cikin gida. Tun da farko a jiya Asabar ɗin, shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta a kafar Twitter cewa muna fama da matuƙar matsalar jinƙai a iyakarmu ta kudu. Za mu ci gaba da wannan famar na lokaci mai tsawo muddin 'yan demokrat ba su dawo daga hutunsu sun kama aiki ba. Ina cikin fadar White House a shirye nake kuma in rattaba hannu da majalisar wakilan da kuma majalisar dattawa da sun dage zamansu ranar Juma'a, amma za su dawo gobe Litini. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya ce wani harin da jiragen yaƙin Israila suka kai Siriya kwanan nan an auna shi ne kan wasu makaman yaƙin Iran da yake jawabi yau Lahadi a taron ɓangaren zartaswa na ƙasar. Netanyahu ya ce cikin sa'o'i 36 da suka gabata, rundunar sojin sama ta kai wani hari kan tarin makaman Iran a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke Damashku. Ba kasafai Isra'ila kan amsa nan take cewa ta kai hari a Siriya ba. To amma hafsan hafsoshin sojin Isra'ila mai barin gado Laftana General Gadi Esenkot ya bayyana a wata hira da aka yi da shi a jaridar New York Times ta kwanan nan cewa Isra'ila ta kai hare-hare a wurare da dama ba tare da bayyanawa ba. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a Siriya mai hedkwata a Burtaniya ta ce Isra'ila ta kai hari da jiragen sama kan wasu wurare da ke kusa da filin jirgin sama da kuma unguwar Kiswe da ke kudu da birnin Damashku. A halin da ake ciki kuma, rundunar sojin Isra'ila ta ce ta gano kuma ta tana kan ruguza na shida kuma mafi girma cikin hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da ƙungiyar mayakan Hezbollah ta tona a ƙasar Lebanon saboda ta riƙa sadawa cikin Isra'ila tana kai hare-hare. Mai magana da yawun rundunar sojin Isra'ila Jonathan Sakirkus yau dinnan Lahadi ya ce an gano wannan hanyar ƙarƙashin ƙasar ce a wani gida a Lebanon kuma hanyar ta shiga cikin Isra'ila sosai. Isra'ila ta kaddamar da wani harin soji a watan Disamba don ganowa da kuma lalata abinda ta kira dimbin hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da ƙungiyar Hezbollah ta gina a Lebanon saboda mayakanta su riƙa sulalewa zuwa cikin Isra'ila suna kai hare-hare. To ministan harkokin wajen koko ministar harkokin wajen Canada ji asabar bayan da wata matashiya yar Saudiya ta gudu zuwa Canada din ta ce Canada ta yi matukar imanin cewa yancin mata yancin dan adam ne. Ministar harkokin wajen ta Canada Christian Freeland ta marabci Rahab Muhammad Al-Qunun yar shekaru 18 da haihuwa bayan da ta iso daga Thailand zuwa birnin Toronto na kasar Canada da safiyar jiya Asabar bayan da ta fita birnin Seoul na kasar Korea ta Kudu. Canada ta baiwa Al-Qunun mafaka ne bayan da ta tsere saboda tsoron yan gidansu za su kashe ta. Freeland ta kara da cewa bayar da mafaka ga Al-Qunun wani bangare ne na manufofin Canada na karfafa ma mata da yan mata gwiwa a Canada da ma duniya baki daya. Har yanzu an kasa sanin adadin yara ƙanana bakin haure da ke cikin ƙasar Spain ba tare da iyayensu ba kuma hakan na da zama wata babbar matsala. Tun watanni uku da suka gabata jami'an Spain suka yi kiyasin cewa akwai yara ƙanana waɗanda babu wani babba tare da su wajen 10,000 a cikin ƙasar kuma kashi 70 cikin 100 daga ƙasar Morocco suka fito. To amma an kuma gano cewa a shekarar 2018 kawai ma yara ƙanana bakin haure sama da 10,011 ne suka kwararo cikin ƙasar a cewar ƙungiyar Jinkai. Aikin rajistar bakin haure yara waɗanda babu wani baligi tare da su baya gudana da kyau. A cewar wata ƙungiya mai zaman kanta mai suna Fondation Races wadda ke kare haƙƙin bakin haure yara ta ce rashin sanin adadin yaran da wato ba daidai ba ne kuma yana da nasaba da rashin gaskiya da ke faruwa a ƙasar ta ɓangaren kare wato yara. Jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau a Spain ƙarƙashin jagorancin Pablo Casado na daɗa tsananta ƙyamar da take nuna ma baƙi wajen kalamanta. Al'amarin da ya sa Firaministan Spain Pedro Sanchez ya zargi jam'iyyar da ruruta tsana ga baƙin haure.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga jihar Cross River da ke Najeriya, inda za ku ji cewa akalla mutane sama da 50 suka mutu yayin da wasu da dama suka jirkata sakamakon hadarin tankan man fetur a ƙaramar hukumar Odufani ta jihar Cross River lokacin da suke kwasar ganiman man fetur. Amma kwamishinan 'yan sandan jihar Cross River ya musanta adadin mutanen da suka mutu. Ga wakilinmu Lamida Abubakar da ƙarin bayani.
Bisa ake ganin gaskiya tanka ta faɗi a can hanyar Odufani. A lokacin da ta faɗi wani ɗan jarida da ke wurin ya kira ni, so a saboda haka mun yi magana da shi yake gaya min abin da ya faru. Nan da nan ko sai na kirawo shi DPO na Odufani. Bai ma ɗauki wayar ba a ce saboda hayaniyar da ke wurin yana ta gudu yana koran yara da mata da maza da suka zo don kwasa ganima yana koransu a kan cewa akwai babban hadari in irin wannan ta faru a zo a ce za a rika kwasar ganiman mai da yake kwaranya a ƙasa. So a nan dai ana wannan cikin wani hukunci na Ubangiji sai wuta ta tashi. Shi kansa DPO ɗina da ɗan yaran da ya kwasa a wannan lokaci Allah ya kare su ba su zama su wutan nan ta shafe su ba. A take dai DPO ya gano mutum goma wanda suka rasa rayukansu. A yau ma an sake ganin wasu guda biyu a kusa da a ƙarƙashin kusa da tankin. So saboda haka ka ga mutum goma sha biyu kenan. To amma a cikin waɗannan waɗanda aka gano a wurin nan bayan su akwai waɗanda aka kai asibiti. Daga cikin mutum goma sha shida da aka kai asibiti biyu suka rasu. Ka ga kenan waɗanda suka mutu sun zama sha huɗu.
Yalla bai dai ke ka je wurin kamar wani hali ka ga su suke ciki misali waɗanda suke ci gaba da karɓar magani a ita wannan asibiti da ke Kalaba.
A halin yanzu haka da nake ma magana ba na wurin amma mataimakin kwamishina mai kula da wannan yanki yana asibitin ma tare da kwamishinan lafiya ta jiha da kuma shi shugaban asibitin. Saboda haka mazaje guda 12 suna nan suna karɓar magani kuma alhamdulillahi suna ana samun ci gaba wajen samun lafiyarsu. Annan daga cikin yaran nan guda 3 biyu da sauki sosai a jikin nasu.
To yalla bai kamar wace irin shawara za ku ba mutanen jihar Cross River dangane da irin wannan al'amarin ya faru ganin cewa wannan ba shine karo na farko ba ana ta samun irin wannan matsala.
Wato a gaskiya ba zan ce a jihar Cross River kawai ba. Irin wannan kwasar ganima din ko ina yakan faru a ƙasar nan. Mutane ya kamata su san cewa harka ta mai irin petrol ba abu ne da mutum zai yi wasa da shi ba. Wanda ko da ganin kai yana kwaranya kamata ya kasere ka bar wurin ka sanar da jami'an tsaro da kuma jami'an kashe gobara. Gwamnati kullum tana fada tana wayarwa da jama'a cewa in za ka faɗi ka faɗi gaskiya. Amma yanzu mutane suna cewa mutum 60 ba gaskiya ba ne. Mutanen da suka mutu a halin yanzu a yau Asabar mutum 14 ne suka rasu.
Madalla a gaida Lami da Abubakar. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Bauchin Najeriya inda za ku ji cewa yanzu haka babu wata sauran tababa a jihar a kan ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC yayin da shugaba Buhari ya ɗaga hannun gwamna mai ci lamarin da wasu ke ganin tamkar shugaba Buhari ya yi amai ya lashe domin a da ya ce a zaɓi cancanta. Ga cikakken bayani daga Abdulwahab Muhammad daga Bauchi.
A jawabinsa, shugaba Buhari ya bayyana kudurinsa na ci gaba da kare amanar da 'yan ƙasa suka bashi.
To ina so jama'a ku yi tunani daga lokacin da muka zama Allah ya ɗora mana haƙƙin tafiyar da wannan ƙasa zuwa yanzu abinda muka yi da abinda ya zo a hannunmu kusan mun riƙe amana a cikin gaskiya. Wannan za mu ci gaba da yi na tabbatar da ku da saninmu. Ba za mu ci amana ba, ba za mu kumburi a ci amana ku ba. Sha'anin gyara arzikin ƙasa, Allah ya taimake mu, ya tausaya mu al'umma. Damanar guda biyu suka wuce ko guda uku masu albarka ne. An samu abinci, saboda ga kuɗi da ake kashewa ana sawo abinci mun rufe hanyar wannan. Jama'a wanda suka yi noma ana sayan abincinsu kuma alhamdulillahi. Zan ɗaga hannun gwamnan APC shi kuma ya ɗaga hannun sauran 'yan majalisa. Allah tabbata mana da alheri a ƙasa a tsare a raka a jira.
Sai dai kuma a dangane da karɓan masu canja sheka daga PDP zuwa APC. Wasu 'yan jam'iyyar sun bayyana shi da cewar yanzu jam'iyyar ta zama tungar mutanen da suka wawure kuɗin hukuma.
Sunana Nasiru Ibrahim Darazo ɗan jam'iyyar APC kuma yanzu ya tabbata mana jam'iyyar APC ita ce mafakar barayi. In kai sata a Najeriya kai sata ka rasa yanda zaka je sai ka dawo jam'iyyar APC sai ka tsira.
Ana da hujja.
Ina da hujja saboda ka duba a nan jihar Bauchi Ahmadu Mu'azu daga hawan shugaban ƙasa Janaral Muhammadu Buhari ya gudu ya ban Najeriya bai Najeriya bai dawo Najeriya ba. Malam Isa ya gudu tsohon gwamnan jihar Bauchi, an kama kayansa, an kama gidansa, ni ina cikin gidansa, an rufe ta magana EFCC, yanzu ya dawo Jami Okobio da kasan yanda ake wasan kura da shi a EFCC, amma yanzu ya dawo jam'iyyar APC. Satan da suka yi nan MPDP in suna so su tsira da shi, shine su dawo jam'iyyar APC. EFCC ba za ta musu komai ba.
Kan wannan batu, shugaba Buhari ya yi alwashin karbo dukiyar yan kasa daga hannun mutanen da suka sace.
Batun yaƙi da cin hanci da rashawa, waɗanda suka ci amana ku, kuma za mu wuce hanyar dokar da ke ƙasa. Insha Allah mu same su, mu kashe abin da suka ɗauka ba a kan ƙa'ida ba, a maida shi baitul mali a yi muku aiki.
Har ila yau, wani ɗan siyasa ya bayyana daga hannun gwamnan Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar da shugaba Buhari ya yi tamkar yayi amai ne ya lashe, domin kuwa a da can baya yana shelar zabi cancanta ne.
Ai, amai ya lashe ne tunda ya ce abi cancanta kenta, mu muna tsammanin duk da dai ya dan kwatanta, ai kaga kananan yaki ya daga su hannayensu, amma dai har da daidai da gwamnan jihar Bauchi, wannan hidima ne na mutanen Bauchi. Damuwan mu ne shekara kusan hudu aka yi ana gasa mana aya a hannun mu, bai kamata a ce Jenerali Buhari ya zo ya daga hannun wani, amma ka daga hannun wani ya bar wa duk al'umma su zabi abin da suke so. Ina ga wannan shine demokradiya. Babu inda Buhari ya ce a zabe su, ya san me yake faruwa, ya kin ba ya daga hannu ya ce gwamnan ku ya daga hannayenku. Kaga wannan ya karfafa min gwiwa, kuma na ji dadi cewa in Allah ya yarda da ikon Allah za a gwada yin adalci a 2019, kuma jama'a suna kallo, su ne a bar su yi zabin su abin da suke so.
Yanzu dai za a ce babu wani sauran tababa game da dan takarar gwamnan jihar Bauchi a jami'ar APC. Barista Muhammad Abdullahi Abubakar shine aka tsayar. Abdulwahab Muhammad, wanda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 10 na safe da minti 16, wato karfe 4 da minti 16 agogon Najeriya, Niger, Chadi da Kamaru, wato karfe 3 da minti 16 agogon Ghana. Ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin Idan Kwaya ta narke fa, wanda ni Muhammad Hafiz Babala ke jagoranta. A cikin shirin Idan Kwaya ta narke fa na wannan makon, za mu ji ci gaban tattaunawa ta musamman game da matsalolin shaye-shaye da kuma bangar siyasa. Kwararru a fannin yaki da masu mu'amala da miyagun kwayoyi sun bayyana cewa lokacin zabe lokaci ne da matasa suka fi amfani da ababen sa maye, musamman waɗanda ake ɗiban su a matsayin 'yan bangar siyasa. Yayin da Najeriya ke shirye-shiryen gudanar da zabe a wata mai zuwa, masu kula da lamura na ganin akwai buƙatar ɗaukan matakan magance waɗannan matsaloli masu alaƙa da juna. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Babangida Jibril, ya ci gaba da tambayar su me ke haifar da wannan matsala a tsakanin matasa.
To, abin da yake haifar da wannan matsala shine su kansu gwamnati ne ba su da willpower na yin wannan abu, saboda yaran nan ba su da niyya, ba su da aiki, ga lokaci kuma ya zo da su suke samun sisi taro wurin gurbatattun 'yan siyasar nan. In ba haka wannan harkar kwaya duka arewa ake yin sa, har yanzu ba mu ji wani kwakwaron hukunci da aka zartar ma masu mutanen nan da suke kawo kwayoyin nan ba. An kama container wajen guda 7 ko 9 ne, a nuna a faɗa mana sunan ma mutanen da suka kawo, wasu wani ne, amma a'a, gwamnati Ibrahim. Sanatocin nan da suke a wannan 'ya'yan suna nan waje suna karatu, sun kashe makarantun gwamnati, sun gurɓata zukatan yara. Ba shi yasa duk ake ta samun matsalolin nan ba, yau ke da nafin yau gobe kaza, yau jibi kaza, yara ba hankali akan waya, yaro sai lumama wuka. Amma abin da ba su gane ba shi ne, su 'ya'yan su za daga American, daga Malaysian su zo Nigerian, da za su zo su yi karatu, yaran nan da suka gurɓata suka kashe ma rayuwa, su ma sun kashe rayuwar 'ya'yansu, saboda akan mota ko kuma waya da yaron su zai rike, ɗan talakan nan da suka lallata ma rayuwa zai kashe su. Abin mu tashi tsaye.
kai ina mafita kenan.
Mafita shine yanzu arewa. Tunda maganar nan ne Najeriya ne amma kuma mu ya tafi karfi a arewa. Mu samu shugabanni masu mutashi tsayin. A samu mu yara aikin yi. Duk mutumin da aka kama da kwaya yana ce da kwaya ga su Malaysia nan da su sauran kasashe da dama. Hukuncin kisa ne saboda wannan ya fi robbery banna. Amma sai a ringa boye sunayen su a saki cewa kwayoyin nan yanzu da aka shigo Allah sai dai ba ma za su sake kuma hannun mutane ba. Tunda customs sun daga indali a nuna mana an kono wayannan kwayoyin nan. Sannan kuma a nuna mana ba an destroy din su a nuna mana mutanen da aka kama aka prosecuting arewa mu tashi tsayi.
Malam Muhammad Sani a matsayinka na malami kadiri kana hulɗa da matasa musamman dalibai. Wasu zaka ga kamar da aka yi bayani rashin ilimi ne. Wasu kuma zaka ga da ilimin su da komai amma kuma sun shiga cikin harkar kwayan nan ya lalata su ga su da ilimin amma bai da amfani a gare su. Me kuke ji yake haifar da haka? A tattauna da kuke da irin daliban nan ko kuma iyaye tunda kai ma dai uba ne.
Wato abin da muke gani yake haifar da haka babban magana kamar maganar da na faɗa ne. A ido na zan iya ce maka shekaran jiya waccan naga dalibi wanda na yaye daga jami'a yana da digiri amma na gan shi gaskiya ya haukace. Me ya haukata shi? Shaye-shaye. Me yasa ya faɗa wannan fanni na shaye-shaye? Ya fito daga iyaye masu rauni har Allah ya taimake shi ya samu ma ya samu digirin. Da ya samu digirin nan ya fito kuma sai ya kasance babu inda zai je wannan aiki. To idan gwamnati za ta yi kokari ta fadakar da matasa yanda za su yi su samu abubuwan yi. Yanzu kaman in an dubi arewa gwamnatin nan ta kawo shirin nan kaman na Empower ana bawa tallafi mutane na karban kuɗi a wata suna ayyukan da ya kamata. In mun duba a arewa abin da ke mana ciwo ga waɗannan tallafi na Empower shine an saka sunayen matasa ana ba su waɗannan kuɗaɗen amma ni nake gaya maka ni ina tare da waɗanda ake bawa waɗannan tallafi ba abin da suke yi da wannan tallafin sai dai su ci a cikin su kwanta su jira wani wata. Me ya kawo haka? Saboda ba su san turbar da za su bi yau su juya sisi su mai da shi sile ba. An ba su kuɗin kan mutum ne ka bashi jari bashi da shago. Saboda haka me kake jin zai yi zai zauna ya kashe kuɗin nan ne. To matasan nan suna da digiri sun an koya musu sun sani suna da ilimi maimakon a ce ilimi ne ya hana su. Yanzu an gane suna da ilimi. To tunda suna da ilimi da ka fito da digirin nan gwamnati ya kasance ta shirya hanyoyi da za ka bi ka samu abubuwan yi. Kamar lokacin gwamnatin Kwankwaso a Kano kaga lokacin da aka wayi gari babu ayyukan gwamnati da za a saka matasa a ciki. Wasu sai ai aka sai motoci daidai ilimin ka daidai irin motar da za a baka. Waɗannan akwai wasu waɗanda wasu basu kai labari ba amma wasu da yawa sun kai labari kuma wannan ya sa basu koma jikin gwamnati sun ce ta basu abin yi ba saboda daga nan sun dora akai sun tafi kenan. To a daina nuna matasa lalle wai sai sun shiga office sun yi aiki. Yau dan kana da digiri kana direba mota ba abun kunya bane. Dan kana da digiri kana makaniki ba abun kunya bane. Dan kana da digiri ka bude shago kana yin abincin sayarwa ba abun kunya bane. Tunda me tunda za a baka albashi zaka biya wasu zaka ci da iyalinka zaka rufa wa kanka asiri. To amma yanzu gwamnati abubuwa sun yi yawa muke iya cewa ko yaya ne gwamnati ta saki jiki ga matasan nan. Kowa ya fito ya kai duk mutumin da ya wuce shekara 18 ya isa mutumin da ke bukatar abubuwa na rayuwa. To ina abubuwan? Babu. Sai kuma Allah ya sa kai kokari ka bashi ilimi yayi wayo ya san me zai yi. An yi an kare an ce babu abin yi ka jira ka san wane ko baka san wane ba ko kai sai duk muka caba abubuwa kamar yanda ake cewa magabatan mu yau da suke zama shugabannin kasashe da gwamnoni da ministoci sanda aka ba su abubuwan yi ba fadan sun san wani bane ilimi suke da shi aka ce ku zo ku yi abin nan suka yi abin nan suka iso inda suka iso. Yau mun samu kanmu a wani hali wai sai ka san wani kaga yau muna da angwannin mu ga muna da masu degree masu HND masu diploma muna da su da yawa a zube in maganar wai karatu ne amma ba a nuna musu yaya za su bi su samu abin yi ba. Chairman local government siyasan nan ta zo haka za a yi amfani da su ku yi mana campaign ku raba mana shinkafa ku yi wannan ku yi wannan in an yi an kare duk ayi a kare in yayi wuta ya baka 20,000 zuwa 30,000 shikenan kuma yana nufin wannan kudin da ya baka kuma sai wata shekara to 30,000 ne zai ci da kai daga yanzu zuwa wata shekara kaga dole dan wannan tsakanin kuma ka samu me za ka yi manta shine sai kuma ka fada wa shaye-shaye.
Masu sauraro anan za mu dasa aya sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Babangida Jibril da ya ba da gudunmuwarsa ga nasarar wannan shirin da kuma Bonsa Tufa da ya daidaita sautin shirin. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email. sakon farko ya fito ne daga Musa Hadarin Asba da Magaram. Yace salam BOA Hausa, da fatan kuna lafiya. Muna kira ga gwamnatin kasar mu Niger cewa gaskiya ya kamata ta dauki matakin tallafawa masu karamin karfi, musamman ma mazauna karkara. Da fatan Allah ya sa wannan kira ya isa kunnuwan gwamnati. Sai sakon Ilyasu Abubakar unguwar Nahuta Fataskum yace salam sashen Hausa na muryar Amurka. Ku bani dama ne kira ga mai girma gwamnan mu na jihar Yobe, Alhaji Ibrahim Gaidam, da ya duba mana unguwar mu ta Nahuta da ke nan cikin garin Fataskum ta bangaren wutar lantarki. Muna da bukatar karin transformer, duba da yadda unguwar take karuwa kamar wutar daji, musamman ta bangaren yamma da hanya. Da fatan za a duba mana wannan matsalar. Sai sakon Alhaji Umar Foreba Gashuwa, inda yake salam BOA Hausa. A gaskiya farashin man fetur da ke tangal-tangal a kasuwannin duniya bayan kammala taron kungiyar kasashen duniya masu arzikin man fetur ta OPEC, akwai lauje cikin nadi. Mu dai fatan mu a samu daidaiton lamura a duniya baki daya. Sai sakon Shehu Adamu Rijau, inda yace hakika bai kamata kalaman da shugaban kungiyar Izala Sheikh Abdullahi Balalau yayi na cewa shugaba Buhari ɗan kungiyar za su zaba a zaben da ke tafe ya zama wani abun cece kuce ba, domin dai ita siyasa ai ra'ayi ce, kuma ai komai da mazaunin sa a siyasa daban, addini daban. Sai sakon Kidora Digaga ɗan Fulani Warji jihar Bauchi yace salam BOA Hausa, hakika muna jinjinawa rundunar 'yan sandan kasar mu Najeriya bisa kokarin da suka yi na kama wasu mutane hudu a jihar Lagos da ake zargin suna sayan shanu daga wajen 'yan bindiga da ke kai hare-hare a jihar Zamfara. Da fatan za a yi musu hukunci daidai da laifin da suka aikata. Sai sakon Salihu Isa Fanna, karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya, yace salam sashen Hausa na muryar Amurka. Ina kira ga ciyamomin jihar mu ta Kebbi da su ji tsoron Allah, su yi adalci wajen biyan kudaden hutu da gwamnatin jihar Kebbi ta fitar, domin biyan ma'aikata haƙƙinsu ba tare da an yi kashin dankali ba ko awan gaba da su ba. Sai sako daga Aliyu Usman Takalafiya birnin Kebbi yace salam muryar Amurka. Zanga-zanga da Fulanin kasar Burkina Faso suka gudanar domin nuna bacin ransu game da yadda ake yawan kai musu farmaki da ke zaman hasarar rayuwa tare da dukiyoyinsu. Da wannan nike kira ga mahukuntan Burkina Faso da su ɗauki wannan zanga-zanga da muhimmancin gaske tun kamin karamar magana ta zama babba.
Labaran duniya amman fa a takaice. Wannan rufe ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka na lokaci mafi tsawo a tarihi ya shiga rana ta 23 a yau din nan Lahadi. Jiya Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya yi wasu maganganu a kafar Twitter kan 'yan dumakar da shugabanninsu game da shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi da shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer. Trump ya ce, ina nan a fadar White House, ina jiran Chuck sarkin kuka da kuma Nancy su zo mu fara aiki wa kasarmu da kuma kan iyakar kasarmu da kuma cikin gida. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce wani harin da jiragen Isra'ila suka kai Siriya kwanan nan an auna shi ne kan wasu makaman yakin Iran. Da yake jawabi yau din nan Lahadi a taron bangaren zartaswa na kasar, Netanyahu ya ce cikin sa'o'i 36 da suka gabata, rundunar sojin sama ta kai wani hari kan tarin makaman Iran a filin jirgin saman kasa da ke birnin Damashku.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya karanto mana labaran duniya, da Fatima Kalala da ta haɗa mana sauti, da kuma injiniyan mu na wannan lokaci Nick, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya.
Afrique avec la meilleure musique et des infos.